This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a kodayaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yana shirye-shiryen fitar da sunan ƙasar Burundi daga cikin shirin Amurka na sassautawa wasu ƙasashe a saboda munan cewar su maman da gwamnatin ƙasar take kaiwa masu hamayya bayan shugaban ƙasar ya tsare kan mulki a karo na uku da ya jawo cacar baki. A wata wasiƙa da ya rubuta a Majalisar Dokokin Amurka a jiya Juma'a, Shugaba Obama ya ce tarzumar da ake yi wa masu hamayya sun haɗa da kisan gilla da karkashe mutane babu gaira ba dalili da kakkamawa da kuma musguna musu. Za a fara aiki da matakin fidda ƙasar Burundi a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2016 idan Allah ya kai mu. Shirin da ake cewa AGOA a takaice ya tanadi ƙasashen Afirka da suka cancanta sayan wasu kayayyaki daga Amurka ba tare da biyan kuɗin fito ba da kuma taimakawa ƙasashen inganta yawan kayayyakin da suke saye. Shugaba Obama ya ce tarzoma a ƙasar Burundi ta munance ainan a lokacin yaƙin neman zaɓen da ya mai da shugaba Pierre Nkurunziza bisa karagar mulki a farkon wannan shekara. Shawarar da shugaba Nkurunziza ya yanke na yin takara a karo na uku ta haddasa ɓacin rai tsakanin 'yan ƙasar Burundi da suka ce ya keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla a Arusha da ta kawo ƙarshen yaƙin basasa shekaru 13 a ƙasar. A rangamomin da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga ta sa kusan 'yan ƙasar 1000 mai tan'arcewa daga ƙasar a yayin da yawancinsu suka gudu zuwa ƙasar Tanzania ko kuma Rwanda. Lauyoyin Amurka sun caji wani ɗan ƙasar Burkina Faso mai suna Malamine Ouedraogo da laifin yin zambar fiye da dala miliyan 12 bisa zargin cewa ya rarraba gidajen sauran da ba su da daraja a ƙasarsa. Lauyoyi a jihar New York sun ce Malamine ya yi wa ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice da asusun yaƙi da ƙanjamau da tarin TB da kuma zazzaɓin cizon sauro da cibiyarsa ke ƙasar Switzerland zamba. Shi dai Malamine ya yi alƙawarin cewa zai yi amfani da kuɗin da ya samu daga waɗannan ƙungiyoyi guda biyu a shekara ta 2010 ya sai gidajen sauran da aka fesa wa magani fiye da miliyan 2 daga wani kamfanin ƙasar Thailand da Amurka ta bashi shawara saye daga wurinsa. Maimakon haka sai ya sayi gidajen sauro daga wani kamfani a ƙasar China, gidajen sauran da wasu ba a fesa musu magani ba kuma aka yi ƙaryar jigilarsu aka nuna kamar daga ƙasar Thailand aka sayo. An da ya caji Malamine ɗan shekara 33 da haihuwa da laifin yin zamba kuma ana iya yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari idan aka same shi da laifi, to amma har yanzu ba a kama shi ba, ana neman sa. Yau Asabar ɗin nan idan Allah ya yarda za a yi zaben cike gurbin ɗan majalisar dattijai a jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya aiko da rahoton cewa mutane 8 ke takarar wannan kujera, kuma a saboda wannan zaɓe rundunar soja ta gabatar da wata sanarwa takaita zirga-zirgar ababen hawa daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 5 na maraice.
Wannan ta bayyana hakan ne a wani sanarwa da ke dauke da sa hannun kanal tukur gusau wato jami'in hudar jama'a na operation lafiya dole wanda yace sun dauki wannan matakin ne don kare lafiya da dukiyar jama'a wanda kuma ya umurci jama'a da su bi doka da oda don ganin cewa an gudanar da wannan zabe cikin limana to ko me al'umman jihar Borno ke cewa ne game da wannan zabe na yau
gaskiya wannan zaben da muke gani ana nan ana gwagwarmaya
to amma ya kake gani batun fitowa kana ganin za ku samu fitowa zabe
za a samu a fito amma ina ganin fitowan da za a danyi dari dari saboda rashin tsaro gaskiya mutane da yawa mai baraz fito amma a ni bazan yi zabe ba
me yasa
kawai ni bana son harka da siyasa da harkan gwamnati
za mu fitan mu zaba ko ba dan mutum ba ko dan ci gaban jihar mu da halayen da muke ciki yanzu za mu fitan mu zaba insha Allah Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa ai gaskiya Allah ya ba mu rabo sa'a shi mutum ne ka san shi a fuska baka san shi a zuciya ba zai yi wanda muke so din ba zai mana bin kirki ba wanda ba ma son mu kawai Allah ya zaba mana mafi alheri Allah ya sa ai shi lafiya kuma mutumin nan in yaje tuna cewa ba shi kai kanshi ba jama'a ne suka za
a zahirin gaskiya zaben zai armashi za a buga sosai ni din zan fita amma zan je in zaba iya wanda na gane zan zaba wanda Allah ya bashi Allah sa shi ne mafi min alheri a tsakanin su
Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
mun gode Haruna masu sauraro labaran suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Wasu 'yan jarida kasar Siriya guda biyu waɗanda ba sa goyon gwamnatin Siriya da kuma 'yan tawayen ISIS an kashe su a wani gari da ke kudu maso gabashin kasar Turkiyya. Ɗaya daga cikin 'yan jarida da aka kashe mai suna Ibrahim Abdulkadir, shi editan wata jarida kasar Siriya ne mai suna Ayan Vatan, shi kuma ɗaya ɗan jarida mai suna Fras Hamadi, shi ma yana yi wa wannan jarida Ayan Vatan aiki ne. Wasu jaridan kasar Turkiyya sun ba da labarin cewa an fille kawunan 'yan jaridan ne waɗanda aka ce an asalin birnin Raqqa ne na kasar Siriya. Da sanyin safiyar jiya Juma'a aka gano gawawwakin 'yan jaridar, to amma ba a tantance ba daɗa ko yaushe ne aka kashe su. Dukkansu babu wanda ya kai shekaru 30 da haihuwa. Suna zaune ne a wani gida a garin Atatürk da ke gundumar Sanifurfa. Wani gari da ke tazara kilomita 55 daga kan iyakar kasar da Siriya. Hukumomi suna tsare mutane 7 abokan 'yan jaridan domin yi musu tambayoyi. Masu gwagwarmaya a kasar Siriya sun zargi kungiyar ISIS da laifin kashe 'yan jaridar. Jama'an Amurka sun ce wasu sojojin Amurka za su doshi kasar Siriya domin ba da shawara da kuma taimakon kungiyoyin masu hamayya a can. Rahotannin farko sun ce burin sojojin na musamman da za a tura, wato burin tura su ɗin shi ne ƙoƙarin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS. To amma a jiya Juma'a wani babban jami'in gwamnatin Obama ya ce shugaba Obama ɗin ya ba da umarnin a tura sojoji na musamman da ba za su wuce 50 ba zuwa arewacin ƙasar Siriya. Waɗannan sojojin su ne za su kula da ayyukan sojojin ƙasa. Kuma za su taimaka wa yunkurin sojojin ƙawance na taron dangi wajen daƙile ko kuma murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS. Wannan ne karan farko da aka tura sojojin Amurka zuwa Siriya a hukunce. An faɗa wa 'yan jarida a fadar White House cewa shugaba Obama ya amince a riƙa tuntuɓar shugabannin Iraq domin kafa wata runduna ta musamman da kuma ƙarfafa ƙoƙarin murƙushe 'yan ISIS. A zaman wani bangare na wannan yunkuri shugaba Obama ya kuma ba da umarnin a tura ƙarin jiragen saman yaƙi samfurin A-10 da F-15 zuwa sansanin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da ke Isalik ƙasar Turkiyya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Amurka tana samun ci gaba sosai a ƙasashen Iraq da Siriya domin tana yin aiki kudda-kudda ƙawayenta a ƙasashen wajen ƙoƙarin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS. Baya ga wannan yunkuri jami'ai sun jaddada cewa ana ci gaba da ƙara ƙaimin yunkurin diplomasiya domin magance matsalar ƙasar Siriya a siyasance.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Amma a bari ya huce ki zara ban rayuwa ka Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saruwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani yau zaka hana mutane da yawa kammala wuridin su
kin naga ki ko zada ba kira su ki ce wani abu game da waka na Halima
yau Lami ka yau Lami na tantana ka da kafa wannan kidi ka san lokacin muna da na fara jin lokacin turanci bai ishe ni ba muna da yan matasa matasa da yan
lokacin da ke fara jin wannan
da na fara ji kawai mu call me kawai muke ji ba ma amma yanzu da na saurara na ce la ashe
ga abin da wakan nan take fada
Allah mai iko
da yake yanzu kin gane turancin Amurkawa
alhamdulillah yanzu
to yayi kyau Halima bismillah mun karka da kunnuwa
yawa to Malam Iro ga gaisuwar Hila Abari ya huce zuwa ga Malam Hamisu Liman Birnin Kebbi Gwadanga Jakwatas da Malam Ahmadu makaranta da iyalin shi shi ma a Birnin Kebbi da fatan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga Rabiu Ambiyo a maradi kasar jamhuriyar Niger da Malam Umar Usaini Tsibiri wanda ina Allah kai mu gobe Lahadi ake dar ma'arman dan shi Abdul Karim Umaru dan sanda a maradi da Zulai Isuhu za dar ma'arma a tsibirin Gobir gobe Lahadi da karfe 7 idan Allah kai mu ga wata gaisuwa zuwa ga Abdulrahman dan baba da amarya shi Fatima Muhammad Shehu wanda ake kira Gimbiya za dar ma'arman su a yau Asabar dinnan 31 ga watan Oktoba da misalin karfe 1 na rana unguwar Sanusi Tudun Wada Kaduna da fatan Allah ya sa ai biki lahiya a gama lahiya Allah ya bada zaman lahiya da zuriya daya ba kuma mutakara ba
amin
ga wata gaisuwa zuwa ga shugaba Ahmadu Dumburin Gamba da Ibrahim Mai Sudur a magariyar Kitari da Biya Maradi Al Haruna a magariya da Hajiya Huri mamman ma'aihiyar Metro Moise a magariya da Isa Mai Waya a Yardaje da Jarogal Mai Shayi a Titin Malluwa magariya da Hatsima Saidu matar mamman Yakuba Nijelak magariya da Saja Isa a babban mutum dukansu a kasar jamhuriyar Niger da fatan suna nan lahiya Ga wata gaisuwa zuwa ga Hamidu Kalalabuwa Godo Maria Jamhuriyar Nijar wato jihar Difa CSJ Gwani shi ma a Godo Maria da Hwatan Dusunanan Lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi dan kasar Jamhuriyar Nijar da ke zaune a Wari jihar Delta Najeriya da iyalan Shirabi da Habbi da ma'aihiyar shi Hajiya Asma'u Dindi da kuma dan uwan shi Alhaji Usaini Malam Mahamudu Dindi da Hwatan Dusunanan Lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Comrade Ismaila Amai Mai Zare tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridu ta Najeriya reshen jihar Kano wanda yanzu shine manajan sashen labarai da al'amuran yau da kullun na Radio Kano da iyalan shi Jamila da Zainab. Haka kuma muna taya su murnar karuwar ƴa macen da Jamila ta haihuwa mishi wanda kuma za a rada masa suna gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. Allah ya raya ta ya dayyaba ta ya
sa mai jin maganar iyaye.
Amin summa amin.
To a gaba sai dan mun gaisuwa Sasha Hausa na murya Amurka ko ince filabare huce ma takanas zuwa ga mai nasara Nasara Funtuwa tare da amaryarsa Aisha Wadanas Funtuwa da yau ake daura auren su ungwar Nasara Funtuwa da karfe 2:30 na rana. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Dan ban gaisuwa zuwa ga ango shi ma wato Malam Bilyamin Ibrahim Gidadawa da wato Biliyar Rimon Bare Bari na Facebook amma kuma na saukwado tare da amaryansa wato kin san da naje buga kati na wato wani abu mamaki sai sunan amaryansa ya rufe sai sunan baban da yake fitowa. To Biliya muna taya ka murna kai da amaryarka. Allah Ubangiji ya sanya alheri je aka daura auren kai dan cewa yau za a daura je ne juma'a ka daura
mutaka raba.
Muna mika dan bangai sa zuwa ga Alhaji Garba Gaishuwa wanda shi ma ke aurar da diyarsa wato kanwace ga mawaki nan da muka sa ciki wannan fili wato MGG Sahawa wato ina fata zai gafarce ni wato takardar ce ta bata tun lokacin da wayata ta bata saboda ina da bayani sosai na wannan auren. To amma yanzu kin ga ranar da za a yi ma na manta dai ko an yi ne ko kuma ana shirin yi ne. To Allah Ubangiji dai sanya alhajar Alhaji Garba Gaishuwa tare da iyalansa.
Idan an yi Allah sa an yi lahiya, idan ba a yi ba Allah sa a yi lahiya.
Yawwa kin gyara magana kenan sosai Halima. Dan ban gaisuwa zuwa ga Kasim dan Malam Bawada tare da Shafa Lena Kifin danya Musa Ja Nasarawa sai Ali Muhammad Madiya tare da Abdulrashid Musa Jibrin Abaucin Yakubu sai Aminu Wuro Bukar Jada a can jihar Taraba da fatan kuna lafiya. Muna mika gaisuwar taziya zuwa ga iyalan Na'ibul Imam masallacin Juma'a na Ajiya Adamu dake Bauchi wato Alhaji Mudi Alhaji Malam Tukur Allah Ubangiji ya jikansa. Haka ma muna mika taziya zuwa ga iyalan Hajiya Aishatu Idi mahaifiyar sakataren karamar hukumar Kwami Alhaji Isa Muhammad a can jihar Gombe ita ma Allah Ubangiji ya jikanta ya sa ta huta. Ga dimbin gaisuwa ta da fata alheri zuwa ga iyalan ASP Ilume Ritaya Galadiman Filiya tare da na Dalladi Mai Gare Galadiman Yiri saboda auren ƴaƴansu da za a yi wato Mr. Ilu Ishaku da Ms. Deborah Dalladi Mai Gari a cocin nan na Grace Evangelical da ke rafin zurfi a jihar Bauchi yau Asabar 31 ga wata Allah Ubangiji ya sanya alheri.
Amin.
Dan bin gaisuwa zuwa ga Sardauna Bari Huce Ibrahim Jibrin Karaye tare da Adamu Muhammad Gitti a kasar Chadi da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Adam A Adam Gaishuwa shugaban ƴan dandala bare huce a can jihar Yobe sai kuma a ƙarshe muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Habibu Adamu Argungu a jihar Kebbi Najeriya da fatan kana nan lafiya kai ma.
ta maida mu can wasu shekaru
kisan Anita Ward tun lokacin da ta yi wani waka ta Ring My Bell shikenan sai ta bace ba wanda ya saki jin labarin da kuma
wallahi mun tsowa yanzu kawai lissahi nayi Allah ya samu gama lahiya amma mun tsuha
wai ke san shekarun wannan waka
sai ka hadi
na wajen shekara 30 ne da
ai shi yasa na lissafa lokacin daga shekara zuwa yanzu
3 ko 32
to ka gani Allah ya samu gama lahiya
amin su mama Halima
mun kusa ritaya
sai ki fara karkade takardar da zaki rubuta takardar ritaya kenan wani labari ne da mu
to mallan ira akwai labarai ka san wancan satin Alhaji Mamman Ado ya ba mu labarin santin da wani direban su yayi Ibrahim sunan shi wai hura aka kawo da kankara mallan Ibrahim dinka da yayi liddai 1 2 3 sai ya ce ah chef an sauya ƙwariya sai da lude uku ya lura an sauya ƙwariya
ba kware da ya gani da ba da akwai wata ƙwariya ce
ba ƙwariyar da ya sani ba sannan duk dai da wannan kawai sai ya miƙe tsaye tsaraf ya tashi ya miƙe daga shan hurafa ya miƙe sa hannu aljihu ya hiddo waya ya ce chef chef wallahi na samu waƙan nan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un
shi ne Alhaji Mamman yana ta dariya yana ya ce wannan dan Allah a gaya wa Ibrahim mai sunan shi ya yi santi to ga wani
amma akwai karki wuce mana akwai labarin wata furar kuma za mu yi
wata fura
labarin furar kadai kenan ko akwai wata wanda
na
aka samu a Najeriya
furar Najeriya
eh a wani ka furar da ake saidawa a wani kanti to ni da ko wani hoton da na gani akwai wani hoton da na gani na wani abin da ya faru na
malama rika yawa mu haka da kewa malama rika yawa
wata da ta je shan fura a wani kanti aka dauki wannan hoton
wannan labarin ba haka bane wace ce
in
dai ni kace ka gani da hoto wannan a taron
Halima Jimrau
a taron biyu ke ne na muka je na sauna na santin malama rika yawa
kika ce me kika faɗa
yanzu dai Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi shi ya aiko wannan labari na santi
na fura din
a
biyu ke
karagon lakwaje ya sayo ya kai gidan shi
da ba labarin karago
da ya kai karago ɗaya daga cikin matan shi ta dauka ta ci sai da ta tauna ta ce wannan karagon dan kamfani ne ko dan hannu yace bai ce komai ba sai yace mata dan lakwaje ne amma Ruqayya malama Ruqayya kin ta amana
Halima bari dai mu ja burki sai Allah ubangiji ya kawo mako mai zuwa
in dan santi an yi santi in dan hoto an dauki hoto
to ki fada mana miji
in video an yi
ki fada mana miji
bari in ga maka huran nan ce ta Habibu Yogurt da na sha Mala ƴar Aduwa ne so ya kawo mana Dr. ƴar Aduwa da na sha sai na dauka na ce kai ai nan kamata a sa hoton shi Habibun yana rike da ƙwarya da ludayi
ma sauraro lokaci ya kawo jiki bare kyale ku sai ba kai sai aka ce waka baki bai ta dai taje ta fi dade ba baki na aka ji wannan labarin ba
ina waɗannan mutane ga nawa jama'a gaskiya
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yana shirye-shiryen fitar da sunan ƙasar Burkina wato Burundi daga cikin shirin Amurka na sassautawa wasu ƙasashe a saboda munan cewar su maman da gwamnatin ƙasar ta kaiwa masu hamayya bayan shugaban ƙasar ya tsare kan mulki a karo na uku da ya jawo cacar baki. A wata wasiƙa da ya rubuta wa Majalisar Dokokin Amurka a jiya Juma'a, Shugaba Obama ya ce tarzoma da ake wa masu hamayya sun haɗa da kisan gilla da karkashe mutane babu gaira ba dalili da kakkama da kuma musguna musu. Shirin wato da ake cewa AGOA takaice za a fara amfani da shi ne a farkon shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. An ɗauki wannan matakin ne a saboda ƙara ɗarewar mulki da shugaba Pierre Nkurunziza ya yi. Lauyoyin Amurka sun caji wani ɗan ƙasar Burkina Faso mai suna Malaman Ouedraogo da laifin yin zambar fiye da dala miliyan 12 bisa zargin cewa ya rarraba gidajen sauran da ba su da daraja a ƙasarsa. Sannan kuma a yau Asabar, idan Allah ya yarda, za a yi zaben cike gurbin ɗan majalisar dattijai a jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.